Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 25 ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan muhimmancin yin gwaje-gwaje kafin a yi aure.
Haka yake masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Najeriya ta yi tattaunawa ta musamman da ƙwararriya mai bawa ma'aurata shawarwari, sannan za mu zirci filim na ƙwalama.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna a Najeriya tare da wakiliyar Mabinta Ibrahim, inda ta tattauna da ƙwararriya mai baiwa ma'aurata shawarwari akan wannan batu.
To ya sarara barka mu saki sadar da ku a cikin zauranmu na yau da gobe. A yau muna tare da malama Khadija Sa'ad Muhammad ce, ƙwararriya kuma horarriya akan harkar baiwa ma'aurata da kuma waɗanda suke da niyyar yin aure shawarwari akan yadda za su zauna da junansu lafiya. Malama Khadija, barka da zuwa.
Mai sauraro, assalamu alaikum.
To mai sauraro, da za mu karkata akalar shirin nan namu ne zuwa bangaren gwaji da kuma ba da shawarwari ga masu niyyar yin aure musamman a ƙasar Hausa ko in ce bangaren Arewa. Yin gwaji kafin a yi aure wani abu ne wanda ya yi shigo mana sabo, duk da yake an fara sawa a waɗansu masallatai da kuma cococi ana gabatarwa ga waɗanda suke da niyyar yin aure da su je su gabatar da gwajin. Akwai dalilai da yawa da ke kawo dalilin da yake sawa ma a yi gwajin. Menene waɗannan dalilan? Don me ake yin su, Khadija? Don me kuke ba wa ma'aurata shawara cewa su je su yi gwaji, kuma gwaji na jini ko kuma na waɗansu abubuwa kafin su yi aure?
To alhamdulillah, maganan gwaji kafin a yi aure al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci, kasancewa idan aka yi batun aure a san wani al'amari ne wanda zai haɗa mace da namiji, kuma kowa daga wuri daban-daban, tun daga yanayin ƙwayan halitta zuwa jini zuwa wasu al'amura wanda ya shafi mutum, kowa na jikin shi daban ne. To a lokacin da ya zama ana so a yi aure, an san cewa dole za a samu tarayya, to yana da mahimmanci mutum ya gane shi karan kanshi wani irin halittu ne Allah ya yi masa a jikinsa a matsayinsa na dan Adam, a shi kanshi.
Wato ba ma wanda zai aura ba,
kai kanka ma ka gane wani irin mutum ne kai, ya yanayin karfin jininka, kuma ma wani irin jini kake da shi a jikinka, saboda ka gane wani irin abokin zama ya kamata ka nema, me kuma wani irin jini ne zai dace da kai, da idan kuka zauna ba za a samu wani damuwa ba. To tun daga wannan, daga nan muke fara ba da shawara, shine matakin farko. A lokacin da mutum ya samu abokin zama, to sai kuma a bashi shawara ya gaya ma abokin zaman cewa ya je shi ma a gwada shi, idan tuntuni bai gwada ba kenan. Duk da a general counseling da muke yi mukan ma faɗa ba sai an zo aure ba,
haka shawara
na bai daya na jama'a, mutum ya je ya ma gane waye shi, yanda daga ran da kuka haɗu mu fatan mu. Idan kamar yanzu misali an ce saurayi da budurwa sun haɗu a ran farko, a yanda kika san za a canza suna, kila ta ce sunan ta Fatima, shi kuma kila ya ce sunan shi Hashimu, to ya kamata a lokacin ma a faɗa ni jini na kaza ne, ke ma jinin ki kaza ne ya zama abu ne na budaddan abu wanda ba sai an zo an shiga an fahimci juna a soyayya ba sai an kusa aure a al'ada haka ake yi sannan sai a ce aje ayi gwaji to wani lokaci ko an ma je an yi wannan gwajin bai wani tasiri saboda an riga an shaku an kauna ya shiga tsakani sai wasu su ga cewa koda an nuna cewa bai dace su biyu su zauna ba saboda yanayin kwayoyin halittar su sai su nuna soyayya ta rufe musu ido kawai su ko a yaya ne za su iya zama da junan su musamman idan ba su samu shawarwari daga wurin kwararru ba sai kiga a ƙarshe idan suka nuna wannan so din na soyayya iyaye sai su kyale su bayan an san zai iya haifar da matsala a nan gaba sai a nuna tunda sun nace sun ce sun ji sun gani za su iya abar su to a lokacin da suka tafi akai aure kuma sai kiga yazo ya zama da damuwa sai kuma a dawo abinda Bahaushe ke cewa ido ya raina fata tun a wannan lokacin mukan so ya zamana cewa mutum ya ma san shi wani iri ne sannan kuma ya saurin tambayan abokin rayuwarsa to idan ma hakan bai kasance ba tunda ba a saba ba wani abu ne sabo da muke kokarin fitowa da shi to sai ayi tambaya kafin ayi aure shin wani jini ne kike da shi ita ma ta tambaye namijin wani jini kake da shi ko kuma aje a gwada amma domin a tantance aje asibitin da zasu bada sakamako wanda yake na gaskiya to a wannan sakamakon idan za a yi wasu da yawa suka maida hankali ne kawai akan kwayoyin halitta na jini saboda tsoran waɗanda suke kamuwa da wanda suke haifan yara da ake ce masu class wato idan AS kenan da ya aura
masu
amosarin jini kwarai da gaske yawanci shi aka fi maida hankali to kuma a zahiri akwai positive cututtuka ba wannan kadai bane shi wannan ba za a ce mishi ciwo ba saboda halitta ne na Allah kawai idan dai biyu ne suka hadu sai zama ba su tafi ya daidai ba
kuma yayin da za a haifa
yayin da za a haifa za su iya samun damuwa shine matsalan wannan to amma akwai waɗanda auren ne ka cokan zai samu matsala domin idan an yi wannan test din ba an aka gwada jini yana da muhimmanci a gwada kuma abin da ya shafi cuta irin na bayi wanda yanzu ake yawan kirmai kirari da cewa infection duk da likitoci sun yi bayani sosai akan wannan abun in aka ce infection ba yana nufin wai ciwo kwaya daya bane abubuwa ne suke tattaruwa da suke haifar da manyan cututtuka to idan ba a yi ba ya zama cewa daya daga cikin ma'auratan yana da wannan ciwon to ba za a kai ko ina ba daga yin aure zai sa ma daya to wanda idan aka sa ma daya akwai waɗanda jinin su yake da ƙarfi ciwo yana dadewa a jikin su bai bayyana ba akwai wanda jinin su bai da ƙarfi daga ciwo ya taba su yanzu nan zai bayyana sai kiji an fara complain kuraje kaikayi abubuwa dai kala-kala da sauran su ko a zo a ce ma mace ba za ta iya haihuwa ba da makamantan wannan so duk irin waɗannan yana fara daga cikin abun da ya kamata a gwada hatta maganan duba kwakwalwa yana daga cikin abubuwan da mu muke bada shawara a matsayin mu na counselors idan za a yi aure a yi iyaye da yawa ba sa daukan wannan da muhimmanci saboda duk wanda ke aiki irin namu zai iya gaya miki idan aka kawo case din aure akwai wanda idan kika fara bi zaki fahimci akwai harka na tabuwan hankali a ciki kamar yanzu alal misali maza da yawa da suke dukan mata saboda wani abin da hankali ba zai dauka ba mace ta sa kila gishiri kadai yawa a binci namiji ya mata duka ya fitar mata da jini
ko bata gama girki da wuri ba
ko bata gama girki da wuri ko bata mai wanki ba kinga hankali ba zai dauka ba duk mai hankali wanda kake so ba za ka mai irin wannan mummunan dukan ba to wasu da yawa sai an fara zama lokacin dabi'u ke bayyana juna ake gane cewa anya kuwa babu motsi to amma a lokacin da aka zo neman aure al'ada da kara da kunya sai ya sa ka ga cewa to ya za a yi ka ce aje ayi gwajin kwakwalwa kan mutum ya ga kaman kana so ka aibanta shi to wanda kuma wani abu ne wanda ba za ka sani ba likitoci kadai ne Allah ya ba mu wannan ilimin da za su iya ganowa me ake ciki ko muna namu shawara ne
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
To kan sanar da mu aka yi gane wanda bai da lafiya a ta kwakwalwa misali a hakanan kai tsaye saboda kin ga ayin fusarin wanda suke da matsalar suna kan titi ba riga kila ko bando ma babu suna yawo da datti a jikinsu. Shi kina ganin wanda yake cikin natsuwarsa misali yana da riga da wando yana iya magana na fahimta shi ma yana iya samun cuta irin na
kwarai da gaske. Idan aka je gurin kwararren likita wanda shi wannan ilimin kwakwalwan ya karanta suna da hanyoyin da suke bi su tantance. Akwai kananan test da suke badawa da za su yi ma mutum kamar tattaunawa wasa da dariya za su riga dan fada to daga ansoshin da yake ba su daga nan za su iya fahimta kwakwalwarsa lafiya lau take ai ko da ake cewa auna kwakwalwa ai ba wai wani abu ake zuwa kila a sa kwakwalwa a cikin injin a gwada ba to za a yi tambayoyi ne wanda za a gane kwakwalwan hansan da ake samu daga kwakwalwan za a iya da mutum ke bada za a gane kwakwalwan tana tafiya daidai yanda ya kamata ko ba yanda ya kamata ba. Alal misali akwai wani likitan kwakwalwa da na taba ji wani lokaci an yi wani hira da shi yake bayani cewa a mutane akwai waɗanda sukan zautu na wasu 'yan second a kowane wuni. To ya bada misali wasu zaki ga mutum ya je shi kada ya tsaya gaban madubi ya bude haƙoransa ya yi dariya ya
tsaya kamar minti biyar ko
kamar minti biyar
to wato makan nan shiga
wannan yanayi to akwai waɗanda an ce idan wannan ne is normal ba wani abun damuwa inda irin wannan ne na dan minti biyar a wuni to kinga kenan idan yanzu misali aka samu wanda zai yi wannan kilo so uku a rana kinga an san cewa kwakwalwar shi ba daidai yake da wanda zai so ɗaya ba to su din aka je wurin su suna da hanyoyin da suke su gane kuma yana da muhimmanci ma'aurata su gaskiya namiji ya kai wanda yake so ya aura a mata ita ma wanda zai aure ta a tabbatar an yi na kwakwalwa.
To dama tambaya ta zan miki shin menene amfanin yin shi gwajin nan kafin a aure?
Amfanin yin gwaji shine dukkan gwajin da na bada misali kamar yanzu na kwakwalwa ne magana a gwajin kwakwalwa yana da kyau a yi gwaji na jini cewa wani irin jini ne ban sani ake ce mai da Hausa ba genotype ake cewa to a gwada a gane wanne ne sannan kuma karfi
wato kwayoyin halittar
da irin wani
wanda aji suka shiga
kwarai da gaske sannan karfi na jini shi ma yana da kyau ai kokari a gane sannan yana da kyau ai test a gane ma mutum zai haihu ko ba zai haihu ba kin ga kudi kenan sannan akwai na cututtuka da zaka iya samu wani ta dalilin saduwa ko dama an san aure akan wannan ne so duk yanda aka yi in dai ɗaya yana da ciwo wanda shine ake cewa sexual transmitted disease to in dai zai yi ba a duba ba zai iya samu wani to kin ga duk yanda kake kaunan mutum idan ka kalle shi yau kaga shi ya jawo maka sanadi na cuta na ciwo kin san sannan zai rauku
musamman kwaya ne
kanya garkuwar jiki suna ciki ko su ko irin waɗannan infections din ko irin dukkan dai da sunayensu kala-kala da likitoci duka yana ciki saboda duk yanda kake kaunan mutum yanzu misali ciwon hantar nan da ba a fahimci ya yake ba amma yanzu aka gane yanda yake da irin cutar da dan adam yake shiga ciki idan abin ya kama shi kinga ai an kiyaye ana kuma kokari yanda za a yi a kiyaye to sai mutum ya boye sai da aka yi aure sai aka zo aka gane ka samu ciwon hanta ta dalilin matanka ko ita ta samu ta dalilinka ya za a yi ka kalle ka ta rika jin dadi musamman ta san cewa ka boye tunda ya kamata a ce an yi gwaji ba a yi ba sannan aka zo aka yi aure kinga kauna zai ragu to dama mu kuma abinda ba ma so shine ya zama aure ya samu tangarda saboda ba wai lalle bane sai an rabu amma za a yi zama mara dadi za a yi zama na tsaron juna kamar yanzu alal misali na kwayoyin halittar jini da muke magana so da dama zaki ga ma'aurata idan ba su samu shawarwari daga wurin counselors ba irin daga gida ne kawai suka nuna kauna aga suna son dan uwa partner su aka hada aka yi aure daga sanda aka haihu na farko ita mata wahalan kula da wannan yaran marasa lafiya da ake cewa masu sikila da a Hausance dawainiyan su ita kanta zaka rika ganin kamar mijin shi ya bata wannan wahala
an yi aure nan
a jidani kuma karuwa an yi samun haihuwa wani ni'ima ne to sai ya koma kuma ana jin haushin juna shi kuma duk dan abin da ya tara ba a kwana biyu sai an je asibiti an kwantar yau gobe an sallamar abu ne ba na ƙara ba sai ya ji duk kaunan da yake mata yau da gobe kin san an ce rayuwa da kuɗi kusan tare suke tafiya komai nashi yana karewa saboda dalilin wannan ƴaƴan da ta haifa to yau da gobe in ba a yi sa'a ba sai kiga soyayyen yana ƙasa
ana ce kamar su ga mushin larura
kawai akwai wa'inda ma ba sa iya daurewa wani sai ya nuna ya rabu da ita wani kuma zai iya nuna kije ki ta fama da wannan yaran na wahala zan auri wata wanda zan ji dadi da ita ita kuma wanda yake da wannan yaran yana da wahala ta samu wani lokacin jin dadi saboda rayuwarta akan hidiman wannan ne ko ta haifu wasu lafiyayyu bayan tana nan akan jinya wannan mai lalura tunda kowane lokaci ciwon su cikin tashi yake to kin ga irin waɗannan shi ake wayar ma da su ma'aurata kai cewa ba wai soyayya bane shine komai a'a ka duba me zai je ya dawo ai soyayya so ake ta dore duk abin da ya zama lalura da damuwa dole zaka je inda kake kaunar mutum yau da gobe yana wankewa yana rabuwa a zuciyarka har wata ran ya zama babu karshe abin da muka fiki a zo a ce an rabu to wanda koda a ce tun farko an yi dauki mataki da kila an samu sauki lamarin misali an je an yi test din da ita bata sani ba an gane yanzu za ku iya haifan yara masu wannan lalura idan kuma wancan cutar ne wanda yake abin ne da ya shafi harkan irin sexual transmitted disease
ne wanda ake samu ta
wanda ake samu yawa irin shi ne to kin ga zai zama an dauka mataki to duk wanda aka samu ke da shi kafin ai auren sai a dau matakin shan magani da abubuwa da cututtuka ne a yanda likitoci suka bayani mai warkewa in aka samu lafiya ingantacce sannan sai a zo ayi aure to amfani shawaran kenan da kuma idan aka bada shawara aje to amma har yanzu mutane da yawa basu gane muhimmancin a zo wurin counselor neman shawara ba kafin ayi aure sannan abinda zan so in ƙara jan hankalin mutane da shi shine musamman ma a masu shirin yin aure yana da muhimmanci su gane akwai fa bambanci tsakanin so da kuma kauna idan kana son mutum kana so ka zauna da shi a kowane irin yanayi amma idan kana kaunan mutum shine kuma kauna shi yake gaba da su kenan kana son mutum ba wai dan dole kai ka ji dadin zama tare da shi ba zaka so mai duk abin da zai mai dadi ya zama rayuwar shi ya inganta shine bayyana irin waɗannan laluran saboda so da dama mutane sun san ba su da lafiya amma mutum zai boye zamu iya daukowa daga misali da nace a gwada karfin jini akwai waɗanda ba sa haihuwa sun sani an gwada su yafi daya yafi biyu amma na mutum zai zo ya boye ya nuna shi yana so tunda yana kaunan wata ko ita tana kaunan wani kawai sai aure a haka in aka zo aka yi aure zaka so a ce wanda kake kauna su basu ga dan su ba a duniya kuma kai ka san akwai lalura to kinga irin wannan sai ya zama daga ƙarshe kauna sai ya koma kiyayya da gaba a lokacin da gaskiya saboda akwai san zuciya a ciki baka nuna kauna na gaskiya ba kauna na gaskiya shine ka fito ka faɗa gaskiya koda ita mace misali a ce in namiji ne ta nuna cewa ita tana kaunan ka koda baka haihuwa kai idan ka san cewa bai kamata ba ayi a haka kuma ita yarinya ce kila ba ta bayuwa ko ina baka nuna mata yafi kamata ta je ta aure wani wanda zai zama tana da shine ka nuna kauna na gaskiya haka zalika masu fama da lalurar ciwo na sickle cell wanda suke haifan yara masu sickle shi ma wannan haka ne wasu sun sani din yanda kake kaunan mutum in aka ce an haifi irin wannan akwai damuwa sannan kuma ku duba ƴaƴan da ake haifa tsakani da Allah ana zaluntar su saboda kun sani in da ilimi bai yi mana yawa ba ba damuwa amma yanzu Allah ya kawo mana ilimi shi ya bada sani an san Allah shi yake bada rashin lafiya to amma kuma ai an bada mataki shine wannan zaka iya ganewa in aka gane ku yi hakuri da juna saboda ƴaƴan nan in za a tambaye su zabi wani ma sai ya ce baba da baka haife ni ba saboda irin azaban da suke shiga ciki idan ciwon nan ya tashi wasu kafafuwan su sun nannade gaba daya akwai wacce na sani ta haifa ƴaƴa haihuwanta 12 maganan da nake fadan miki a yanzu ƴaƴanta a duniya uku kadai suka rage guda 9 duk sun mutu kuma wasu sun girma ma sun kai manzili irin sun kai 30 ma amma dukkan sun rasu wasu kuma tun suna yara suka dinga mutuwa bayan duk an gama wahala na wannan yanzu ita kanta idan aka tambaye ta an san rai rayuwa da mutuwa na Allah ne amma ciwon ne babu wanda ya mutu ba dalilin da ciwon ya tashi ba saboda haka ya kamata masu shirin aure su ma kansu karatun tanis Allah shi yake hada mutane amma idan kana kaunan mutum na gaskiya shine ka kaunace shi domin yayi rayuwa mai kyau ba rayuwa na wahala ba
sannan kamar addinin ma an ce ai bincike abu ne mai kyau
da gaske kwarai da gaske
kuma nakan ji ana fadin cewa amma bincika aji shin suna haihuwa
kwarai da gaske amma
daga zara'a masu haihuwa
har ma ana cewa kar a auri macen da baka haihuwa kin ga ya ma fito a shari'a
da cewa za a iya yin bincike
kwarai za a yi bincike saboda haka ba hujja bane namiji ya nuna cewa ai Allah ne bai bada ba a'a ayi bincike kafin ayi aure tana haihuwa eh lafiyar ta kalau shi ma ai su
kenan dai ba a shiga hurumin addini
ba a shiga hurumin addini ba
ka ta mutan kano wai jimirin amon wa ke a gurin jama'ar kano wa
zauna lafiya zai kulla alakar yan Kano wasa da zamantaka da makwabta yan gefen Kano musan dangantaka mai karfin danko yan uwa da juna ina yan jami'a nai muku addu'a mu hau kan sharaɗa
kafin mu karkarin shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu inda wakilin mu a Ghana Hawwa Abdulkarim yan pioneer ta tattauna da bako da ta gayyato mana
sauraron mu mun sake dawowa wannan satin da shirin nan naku na kwalama ni Hawwa Abdulkarim yan kwaliya zan gabatar ina tare da bako mu har ila yau Hajiya Hafsa Kadiri English zamu tattauna yau ta dauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to Hajiya mun sake gayyatanki shito kuma ya ake yi kunce shinkafa da wake bar musuma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko
haka nan ne wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiran sa kawai kaje cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi daya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin sun magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke shi
wani waken kuma kamar ana samun shi da duwatsu haka
eh shi yasa nace ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma in kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka ta ita jan shi tana ta cire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye datti gefe ga kuma waken da gefe she ta dibi waken ta wanke idan ta wanke she ta saka a cikin tukunya kamar misalin wake kofi daya to idan ta dora akan wuta she ta sa kanwa madi kanwa dai iyayen da taga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya
tafi ta bashi ruwa da yawa ban kasan fashin
kware idan ya dauko ta fasa she ta dibi wato shinkafan ta wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi daya she ta dibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke she ta zuba cikin waken da ke kan wutan she ta yamutsa ta doki cokali ta motsa ta dan sa shiri to shikenan ta gama da wake kenan ta kyale shi yayi ta nuna har yazo ya hade wato kan wannan yana canza masa kala wani she ki ga sai kaman brown haka wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki she ya ja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba shi yasa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana ya canza maka wani ma kalan yana yayi kaman cream color duka da yanda
kake yanda aka yin da ya sa
eh eh ya sa
ban ina so in sani shi shinkafan ko wani shinkafa ana amfani da shi kin sa akwai local rice akwai shinkafa dai daban-daban
kowani shinkafa da kake so zaka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son gumi wato shinkafin gargajiya
local rice
kenan
sani ne wanda
haka ne
kasar nan Ghana akwai wani kowani kasa na da shinkafin kasar sa
haka ne wannan kowani shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu Ghana nan muna ce masa gumi to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kware to kin ga in kika waken ya nuna sai mu dawo kan batun shi abinda ake cin waken da shi shine wato yaren Ghana suke ce masa shito amma mu kamar misali masu magana da harshen Hausa muna ce masa tankwa tankon wake to shi tankon waken nan da ki samu barkono busashe barkonon da ake yaji da shi da ki samu dan kadan misali in kina so ki ayyan shi ki yi shi da wake ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau
na'am ko
eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to she ki samu albasa yawa albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma she ki samu citta daidai wadeda citta kina so kin yake amfani da danye kina so kin yi amfani da busasshe To wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki, wasu kuma suna iya sa wato jatalalle muke ce masa, amma wasu na ce masa crayfish, wasu kuma ba su sa jatalalle, wasu kuma suna sa kifi busasshe
kananan nan.
Eh aman, wasu kuma ba su sa upuku, suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya, wasu da shi suke amfani. Da farko shi barkonon nan idan kika samu kin ya ki sa turmi ki daka, saboda yayi miki
busasshen.
Eh busasshen, saboda yayi miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri sheki daka shi. Idan kin daka to sheki kawo shi, inda zaki amfani da jatalalle ne sheki sa jatalallen kuma ki hada da barkonon ki daka, sannan ki zo ki sa citta danya ne kin gyara shi. Yanzu ma an ce mu daina kankarewa, mu wanke cittan da tin ya fita, sheki saka a cikin turmin ki daka duka da barkonon, sannan ki zo ki sanya albasa. In kika sa albasa to kika daka wa'annan duka yadda. Wasu kuma yanzu da yake sauki yazo suna yin su hada wa'annan kayan duka she su markada
cikin blender,
cikin blender su nika. To idan kin nika she ki zo ki dora shi mai a wuta, misalin cikin frying pan. Amma shi wannan shiton yana shan mai sosai, yana shan mai sosai. Idan kin dora she ki kwashi wannan markadaddan kayan ki da kika hada barkono, ya sunan chicha da albasa da
manko
jatalalle. Amma ba kowa ke sa jatalalle ba, amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau. Wani ma suna kara wannan kifin she ki dora wuta ki zo ma ki so ma soyawa, aiki ne dai yana jimawa a wuta. Sannan ki sa gishirin ki da albasan, gishirin ki da magin ki. To wasu in ba su sa wannan jatalallen ba ko kananan kifin, shi wannan kifin da nake ce masa upuku babban kifi ne da ake sa, ce su sai dan rabi haka su mummusuka cikin tankon, kin gane yana kan wuta a musuke shi, a musuke shi a sa,
saboda dai a samu dandano
mai tano shi yasa haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar
kika ce yana daukan lokaci.
Kware yana daukan lokaci, wani ma yana ya kai ki hawa daya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki. To wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya kaci da kunu kuma da shi. Wannan shiton ka ci wake da shi, wannan shiton kin ci shinkafa da shi. Wannan shiton kin iya ki musuka garin kwaki, garin kwaki ki dibo ki kaman garin kwaki ki sa dan ruwan ki da gishiri ki dan
musuka.
To idan kika kare idan dibo dan shiton ki zuba a ciki, musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gane ana iyaye musu su je da shi, yana iya kai wata daya ma bai lallace ba, ba sai ka dora wuta ba, in dai ka soya shi da kyau fiye da watanni ma, in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko container haka mai murfi, wallahi yana kai watanni. Zaka iya cin shi da shinkafa, zaki iya cin shi da shi da kunu, zaki iya cin shinkafa da wake da shi, zaki atta biredi ma wasu na cin biredi da shi. Shi yasa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban. Kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a ci da shi. Wani kuma garin nan garin kwaki da su dan yayyafa masa ruwa, she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shito, wani har da dage-dage a ciki. To kin gani yanda ake wake kuma da shito kenan.
Masha Allah. Shi ma ana cin ta kifi ko nama?
Wake zaki iya ci da komi, idan ma kin ga yanda wasu ma suke ci sai ce wai wannan haɗe-haɗen yayi yawa. Saboda kin ga waken da kanshi protein ne. Sannan naman ma protein ne.
Kwai
protein ne. Kifi protein ne. Amma zaki je ki iske wani gaskiya wake ya sai kwai, ya sa kifi, ya sa nama. Ko naman kaza ko waye duka kwakuma duka ana iya sa ciki a ci. Yasa
na gode kware da gaske, na jin yadda ake wake kenan da shito. Mun ji mun gode, sai kuma wani sati idan Allah ya kama nan muka kawo karshen shirinmu na kwalama. Ni na gabatar Hawa Abdulkarim Yankwani a tare da Hajiya Hafsa Kadiri English.
Masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau, sai a dakace mu mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a maudu'in namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa Daniel Brown, tare da abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya. I'm not afraid of the dark.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.